Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karin muna mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 100.5. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma siya a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Saurare, assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wani rikicin cikin gida da ya kaure a jam'iyyar PRP reshen jihar Kano, sai kuma hirar da wakili Musala Shehu Ashaka ya yi da muƙaddashin hukumar EFCC a Najeriya Ibrahim Magu. Sule Mumuni Barma zai gabatar da sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar, sai kuma shirin a dawo lafiya na Baba Yakub Makiri, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Kamar yadda muka saba, mu kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kasar Italiya ta shirya wani taron ƙorafi na kwanaki biyu a kan kasar Libya, tana mai fatan samar da zaman lafiya da zaben demokuraɗiyya ga kasar da take fama da tattashin hankula. Litinin Prime Minister Italiya Giuseppe Conte ya ce manufarsa ita ce su taimaka wajen kawo ƙarshen yakin da ake a Libya da kuma ɗaura ƙasar kan tafarkin zaman lafiya. Ya ci gaba da cewa muna son 'yan ƙasar Libya su samu damar zaben abin da suke so. Kasar Italiya ne tana da manufa ta musamman akan abubuwan da suke gudana a Libya. Kasancewar Italiya ita ce ƙasa ta farko da bakin hauren ke fara zuwa akan hanyar ta shiga Turai daga gabar tekun Libya. Yawancin lokuta kuma sukan yi safar, wato masu safar mutane kan bar jiragensu da suka lalace a tekun Mediterania dauke da mutane mai hatsarin gaske. Bayan kwashe shekaru suna neman taimakon kungiyar tarayyar Turai da sauran kasashe, yanzu haka dai gwamnatin Italiya ta rufe tashoshinta ga jiragen bakin haure, tana mai tilasta musu su nemi wani wajen sauka bayan kwashe makonni a ruwa. Maharan Boko Haram sun kai farmaki kan wata makaranta da ke ƙauyen Kafin Hausa na ƙaramar hukumar Madagali a jihar Adamawa, sai dai 'yan sa kai na maharba sun samu nasarar tarwatsa su. Da yake tabbatar da wannan harin, Adamu Kamali, ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar Madagali da Macika, ya buƙaci ƙarin jami'an tsaro domin kare rayukan.
Su shigo su yi atakin makaranta, amma Allah da ikon shi dai yaran sun samu su gudu, kuma banda haka ɗin sun samu su kashe mutum ɗaya. A yanzu da muke magana nan, muna magana da 'yan bangamu. Wannan abin yana nan kamar ciwo ne ya kasa warkewa a kanmu. Kullum a waya gari a tashi, ko a gona ko a gari kamar wannan, ana kan biyo mutane ana kakkashe su. Wannan kan gaskiya abin damuwa ne. Kuma jami'ar tsaro kamar na Kafin Hausa nan, ya kamata a bar su dinga kwana a wurin su muni, because da dare da rana mutane ba su tsira ba. Kuma banda wannan din, ka gani shi komanda na sojoji na Najeriya ya kamata ya sake kara sojoji a gefen Madagali. Shi shugaban kasa musan kokorin da yake, amma gaskiya zai dada mana karfi in ya sake tura sojoji masu yawa a kasar Madagali. Don kasar Madagali a gabaki daya Adamawa can ne wahalan yake. Idan mun samu kawo tsaro mai kyau a kasar Madagali, to an su kasashe nan ma za su samu zaman lafiya.
To sai dai yanzu a lokacin da nake hada wannan rahoto cikin dare, hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su yi ƙarin haske ba game da lamarin, domin ko da na tuntuɓe shi kakakin runa 'yan sannan jihar SB Usman Abubakar, ya ce bai da cikakken bayani kasancewar ya yi ƙoƙarin ji daga bakin jami'an 'yan sanda na yankin, wato DPA, to amma ko hakansa ba ta cimma ruwa ba.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yan jam'iyyar Democrat a Amurka sun sake samun ƙarin kujeru a majalisar dattawa. Da yammacin jiya Litinin an ayyana Christine Sinema a matsayin wadda ta lashe zaben kujerar sanata daga jihar Arizona wadda ta doke abokiyar takarar ta jam'iyyar Republican Martha McSally da kusan kashi 2 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. McSally dai ta aika wa da Sinema sakon murna da kuma fatan alkaidi ta shafin Twitter. Sinema za ta zamto mace ta farko da ta taba zama yar majalisar dattawa daga jihar Arizona. Zaben Arizona ɗaya daga cikin zabukan sanatocin da ba a san sakamakonsa ba bayan da aka kammala zaben rabin zango tun ranar Talata da ta gabata. Yanzu haka dai ido ya koma kan jihar Florida inda har yanzu ana can ana ci gaba da kirga ƙuri'u na zaben yan majalisu tsakanin sanata Bill Nelson na Democrat da kuma abokin takararsa gwamna Rick Scott na Republican. Ya zuwa ji Litinin dai Scott yana kan gaba da ƙuri'u 15,500 haka kuma ana sake kirga ƙuri'un zaben gwamnan jihar na Florida. Wata kungiya mai zaman kanta ta Amurka ta ce ta gano wasu sanonin boye makamai masu linzami na sirri akalla 13 a kasar Koriya ta Arewa. Cibiyar dabaru da nazarin kasa da kasa da ke nan birnin Washington DC ta fadi a wani rahoto da ta fitar jiya Litinin cewa ta gano sanonin ne ta hanyar amfani da hotunan tauraron dan Adam da hirar da wasu 'yan Koriya ta Arewa da suka gudu daga kasar da kuma hirar jami'an leken asiri da na gwamnatin Amurka.
A gaida Sarfilu da karanto labaran duniya. To mata labarin mu bude taskar hotunan namu a jihar Kano, Najeriya, inda aka samu rudani a tsarin shugabancin reshen jihar na jam'iyyar PRP. A daidai lokacin da jam'iyyar ke kokarin sauye mutumin da zai yi mata takarar gwamnatin jihar, gabanin wa'adin da hukumar zaben kasar ta bayar na musayen takara ya cika. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kuri ya hado mana wannan rahoto.
Tun a shekarun 1970 ne zamanin jamhuriya ta biyu aka kafa jam'iyyar PRP, wacce aka yi wa lakabi da jam'iyyar ceton talakawa karkashin jagorancin marigayi Malam Aminu Kano. Duk da cewa ba kasafai ake jin amanta ba, jam'iyyar PRP na cikin jerin jam'iyyun siyasa da hukumar zabe ta INEC ta yi wa rajista bayan Najeriya ta dawo ta farkin demokaradiyya kusan shekaru 20 da suka gabata. Amma ga alama jam'iyyar na neman samun tagomashi a wannan kakar zabe ta bana, sai dai wannan cigaba na neman jefa jam'iyyar cikin rudanin shugabanci. Alhaji Muktar Tanko Zango, mutumin da ya ce shi ne shugaban jam'iyyar tun tana a barkyama, ya zargi wasu mutane da kokarin dora jam'iyyar ta PRP akan tafarki irin na jari hujja.
Mu muke rike da jam'iyyar nan fiye da shekara 30, tun 78 muke PRP. Sai ga wa'ansu sun kullo sun zo sun ce sun zo da kuɗi, suka zo suka ce mu sai sun murkushe mu da ƙarfin tsaya saboda suna ganin mu ba mu da shi. Kuma suka zo suka ce wannan jam'iyya sun canja ta, ita kadai ce jam'iyyar ta rungumi talaka a ƙasar nan, duk cikin su ba wanda yanki katin jam'iyyar PRP, kawai sun zo ne da kuɗi kuma sun maidaita jam'iyyar yan jari hujja. Suna nan suna cewa wai su ne shugabanni na jiha.
To sai dai Comrade Sammani Sharif da ke ikirarin aiki da hukumar zabe ta ƙasa a matsayin shugaban jam'iyyar ta PRP reshen jihar Kano kuma dan takarta na gwamna na cewa,
ni dai ya sani na a jam'iyyar PRP ba mu da wani bangare, domin lokacin da muka shigo jam'iyyar PRP duk abubuwan da ake yi na ka'ida an yi shi. Shi da nake ta jin labarin sunan Zango yana kilemin shekara 20 da suka shige shi ne chairman na PRP a jihar Kano. Ban taba ganin a inda ake demokarasi a ce wai ka shekara 20 kana chairman na party guda daya kamar ba kowa a ciki ba. Duk wannan kilam da zai mumun san wanda suke sa su. Menene jari hujja a cikin abin da aka yi? Jam'iyyar nan ta tantance 'yan takara kamar inda kowace jam'iyya ta yi a Najeriya. Kuma mun je mun inviting din su INEC sun zo wajen da muka tantance 'yan takarkarin nan, ni jam'iyya ta tsayar a matsayin dan takarar gwamnan jihar Kano.
Mako jiya ne dai hukumar zabe ta ƙasa ta fitar da sunayen mutanen da za su yi takarar gwamnonin jihohin Najeriya, amma aka wayi gari babu sunan Malam Salihu Sagir Takai, mutumin da aka kwarmata cewa PRP ta bashi tikitin takarar gwamnan Kano bayan ficewarsa daga jam'iyyar PDP a watan jiya. Amma Kwamar Sammani Sharif ya ce,
wanda yake akan yanzu za a janye sunana a me da sunansa shine Malam Salihu Sagir Takai. Kwamitin zartawa shugabanci na jiha mun zauna da su ga abin da kwamiti yayi kuma sun yadda sun amince. Ba wanda a cikin su bashi da karfin da zai iya gwamna a jihar Kano. To amma kuma kujeran nan dole mutum ɗaya fa za a dora.
Masu kula da al'amura da yana ganin cewa muddin jam'iyyar ta PRP ta iya sasanta mabukata kujerar gwamnan Kano a ƙarƙashin inuwarta gabanin wa'adin da hukumar zaɓe ta ƙasa ta baiwa jam'iyyu su sauya 'yan takararsu ya cika. To akwai yiwuwar a samu manyan masu neman kujerar gwamnan na Kano guda uku da za su fafata da junansu a zaben baki. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Manyan siyasa kuma da musu kukan suyoyi talakawa.
To a gaida na Kwari, mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa Ibrahim Mago ya cika shekaru uku bisa kujerar ba tare da samun amincewar tabbatar da mukamin nasa daga Majalisar Tarayyar Najeriya ba. A cikin hirarsu da wakili Misali Shehu Ashaka, Mago ya bayyana nasarorin da hukumar ta samu da kuma abin da ya sa hukumar ba ta sa baki a batun zargin gwamnan jihar Kano da karɓar cin hanci ba. Ga abin da yake cewa,
ba za mu iya faɗa duka abin da muka yi ba, amma ƙasan da muka zo mun yi aiki, at least mutane akwai tsoro ba kamar da ba. Mutane sukan yi abin da suka ga dama, amma yanzu ba za ka iya zalunci jama'a ka ci za ba za a yi komai ba. Kuma mun yi iyakar gurgudu, mun karbe ma jama'a kudin da aka cuci al'umma, kuma mun kai su kotu, muna prosecuting nasu dukka state capitals da kaje a country da muna da cases. Kaga yanzu kamar wannan shekaran an samu conviction ya kai 213.
To ganin cewa ka cimma waɗannan nasarori, kamar wasu irin ƙalubale ne ka fuskanta daga zuwa ka wannan kan kujera?
Ƙalubale wanda na fuskanta wanda ake cewa corruption fighting back, wato cin hanci, suna yaƙin mu baya. So da yake su suna da kuɗin banza, kuɗin jama'an da suka sato, suna zage-zage da sauransu, da kuma abin da ake kira fake news, shi ma ya zama wani problem. Za mu yi aiki tsakani da Allah, suka ga mutum an je ta baya akan abin. Amma ni bai dame ni ba, tun da yake ƙarya ce, gaskiya kuma gaskiya ce, ba ka iya sake ta. Sa'an da ni na samu ba interference, ba wani wanda zai kira ni ya ce sai an yi haka, sai ka saki wannan, ka kama wancan, ba shi nan.
To wasu shugabanni da suka gabata a baya sun ta kokawa cewa ba su samun goyon baya ta fannin bangaren shari'a. Kaman kai, yaya zuwa yanzu me za ka iya cewa akan haka?
Yanzu bangaren shari'a yanzu suna trying, amma kasan ba za a samu abin da kai so rana ɗaya. To ana nan ana da kokari.
Ganin cewa ka kwashi shekara uku kana mukaddashin shugaban hukumar EFCC wanda ba a taɓa samun haka ba, wasu suna ganin cewa kamar rashin tabbatar maka da wannan mukami ya saka ba ka iya yin yaƙi da cin hanci da rashawan kamar yadda ya kamata. Me za ka ce akan haka?
Kasan Allah, rashin confirmation na waɗin shi ne yake bani wannan courage ɗin, wannan zeal ɗin nake pushing. Yanzu da sun konfirmi na da za ka ka same ni ina bacci.
Na san cewa ka kalli video da yake ta fitowa wanda ake zargin gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje yana karɓan cin hanci da rashawa. Kamar akwai wani bincike da hukumar EFCC ta fara ko take zuwa yanzu?
Naga Ganduje sun ce clips wajen 13 ba, naga dai wasunsu. Amma ka san maganan tana gaban kotu, so yanzu na yi magana zai zama wani fitina. So bari sun gama kotu din, in ka zo na gaya maka abin da muke ciki.
Tafiya Ubangirma kai nake, tafiya Ubangirma kai nake, wani yake.
Mukaddashin hukumar EFCC Ibrahim Magu a hirarsa da wakilinmu Saleh Shehu a shaka, sai mu shiga bar shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Ya ilahi dubi karkasha farko na ziljada da azbi ba nisan sa ta tace du yana shakalbi dai ruko da mai haske musdafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri lafiya ubangiji ba kai nake wa bege tattaro dukan girma du dada wa karshe arzikin banu adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi furgitar guma kane korama a fashi shi ya sauka rayayye duniya a hushi banguri in sara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin batattu ka taho da mai kuya bayyanar fitattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ba aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gidan sa daukai ne bai gamu da tsaki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki raba ka mai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan fadin da ba kai ba to kira shi hauka yaudara ta tare gun wanda bai fadinka kai ne idan
madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke ciwa karfe 2:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makere ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ma za mu ci gaba da hirar wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da tsohon babban jami'in hukumar VIO Alhaji Bello Muhammadu Babura wanda ya kware a harkan kula da lafiyar motoci da kwarewar direbobi. To bari mu koma gefe malaman su ci gaba da aiki.
To idan haka ne ya kake ganin wacce rawa su kuma irin hukumomin nan da gwamnoni suke kafawa su ma na kula da safari bayan VIO din kamar misali hukumar Karota a nan Kano wacce rawa kake ganin su ya kamata su taka a daidai lokacin da dama VIO suke aikace-aikacen da su aka ce su rinkai
hukumar Karota da aka bata ne a fahimta ta ayyata ne dan ta tabbatar da kai kawon motoci akan hanya da kuma mutane a yanayi mai kyau saboda kare haɗarruka. To amma na fahimci na ga har suna tsare mota mai ɗaukan kaya wanda daidai ne kwatsi haka. To amma da kamata a ce an haɗe su da BIO ne a ta fahimta kamata a shiga wanta haɗe su BIO ta ba su wani guri a BIO nan idan ana ganin sayan wani abun ba shi ke nan ba ko kamata a zaunar da su tunda aiki ne suke yi na gwamnati a zaunar da su a kuma tura su abin nan a ba su horo a tura su su je su ƙara horar da su akan ayyukan nasu wannan yana da muhimmanci sai su kansu yan Karota a ce sun zama suna ƙarshen wata hukuma a rigindin zama kuma su ma na su ce gaba ba kansu tsaya a kudin suna tsaya su abinan din musu a ce ana bayan suna kai kula da kai kamar motar kuma suna tabbatar cewa kayan da ake dauka bai da duk hadu su hada karfi da karfi abin da kuma na san abin da kuma ce wadannan karota kamar yadda nake gaba saboda abubuwa sun yawa motoci sun kada da yawa mutane sun kada da yawa
saboda to amma idan wannan ne wani zai ce me hana watakila ai nazarin karfafa ayyukan ita hukumar BIO watakila a kara mata hurumi idan akwai bukata da yawan ma'aikata da kuma kayayyakin aiki in yaso a huta ma baki da
wannan shi ya kamata ayi gaskiya to amma da wannan bai samu aka yi wadannan yanzu kamata ya ce gwamnati ta saki duban abin yanda ya kamata ta hada su guri daya ta kuma tabbatar da cewa abin da take so shi ake yi ayyukan nan a tsare suke kuma a fili suke kowa ya san su kowa ya san abin da kamata ayi a sake tsari a ce ga abin da ake so ayi su BIO da hasu da su da suka rota su zama suna karkashin hurumi daya karkashin inuwa daya maimakon a ce an raba su wannan shine abin da ya kamata ayi gwada ta yi ta tabbatar cewa aikin ana yin su yanda ya kamata
duk da yawan hukumomin nan da muke magana yanzu akai zaka ga yawan wato hadura yana karuwa sannan kuma wato yawan mutanen da basu cancin su dinga tuka ababan hawa ba yana karuwa haka su kansu ababan hawan da bai kamata a ce an gansu akai hanya ba har yanzu za ga suna gara akan titinan mu me yake faruwa ne Alhaji Bello
abin da yake faruwa shine kamar yadda na fara faɗa maka da idan mutun ya zo za a masa testi za a dauke shi a mota ai assessment nasa muna da checklist za mu ga ya availability a kan su tayari tabbatar cewa ka iya handling mota ka iya kuma amfani da hanya waɗannan layuka da ke gani akan titi kowanne da ma'anarsa mu tabbatar ka iya mu ga ya maka sai mun sai maka da tashi ba sai ka ji kan dada sai kai lana guda uku ma'ana sai kai wata tara dan ko wata lana wata uku ce sai kai wata tara kai training sannan ka zo muna sannan kamma maka tasiri mu gwada ka akan tukan mota kuma sai ka iya mu tabbata ka iya to yanzu ko abin da ke faruwa biya un suna tantsin din ne ya ake yi amma dai license din mai bada license din rosa fitini an yi makarantun motoci su kansu makarantun motoci a lokacin dan iya suna mutumin da ya fara ne mai kafa makarantun mota ko tukan mota a nan garin wani in ya muni ne a Kano da ya zo ya rubuta application sai da muka je muka ga gurin sa muka ga motar zai ta wani mutanen zai dinga koya mutanen sannan aka ba shi dama yayi shi ma da ya fara bai dade ba baka fahimci akwai matsala aka soke to amma yanzu akwai su an yi su sannan nan so ne za su je su gwada ka sannan takardar su za ka kawo ita wannan takardar in za ka kawo a dauka ita za a yi amfani da ita a bada lasan kamar yadda na fahimci suna yi yanzu kenan to kaga akwai gyara kamata a yi gyara ko dai a koma da inda ya kamata tabbatar cewa duk mutumin da yazo an hau kwaro-kwaro an hau cikin mota da shi ya tuka mota an gani an tabbatar da iya mota to wannan bangaren tuka mota kenan bayan wannan kuma sai bangaren motocin da ake shigowa da su yanzu waɗansu da daman su ba motocin bane ba sabbi bane ba kamar yadda ka sani takumba ne
nan ne kuma zamu ja burki a wannan hirar sai kuma sabon mako zamu ci gaba da ita a madadin bakon namu Alhaji Bello Muhammad Babura tsohon babban jami'in hukumar BIO da wakilin mu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to amin yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridan Jamhuriyar Niger a wannan makon.
Zan fara sharhin jaridan da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito tsohon ministan ma'adanan Jamhuriyar Niger Ladan Hamidu Chana yana bayyana takaicinsa akan lalacewar hanyar zirga-zirga tawa Agadez Arlit saboda a cewar sa yana da masaniya kamfanin Areva ya ba hukumomin Niger miliyan 100 na euro a karkashin wata yarjejeniyar 2014 domin gyaran wannan hanya saboda haka tsohon ministan ya buƙaci Prime Minister Birgira Fini yayi wa talakawa bayani akan inda aka shiga da waɗannan kuɗaɗe in ji Levenement jaridar La Griffe na cewa Gwamnatin Nijar ta canza ra'ayi akan wani bashin biliyan 1 na dalar Amurka da ta shirya karba a can baya daga hannun bankin China Exim Bank. Bashin da a shekarun baya ya haifar da zazzafar muhawara tsakanin 'yan adawa da masu mulki. A cewar jaridar, Majalisar Ministocin Kasar ce ta yanke wannan shawara bayan la'akari da abinda ta kira rashin cika alkawali akan maganar wasu tarin furojen ayyukan jin dadin jama'a da ke karkashin yarjejeniyar kasashen biyu, wacce ta hanyar ta Niger za ta saida wa kasar China danyen man fetur. Jaridar Le Courrier ta ruwaito cewa hukumomin Niger sun baiwa ONG Noe ta kasar Faransa hurumin tafiyar da harkokin gandun dajin nan da ake kira Tintuma da Termit, mai kunshe da dimbin namomin daji wanda jihohin Agadez da Difa da Zandar suka yi wa zobe. Yarjejeniyar bangarorin biyu na nunin gandun dajin mai girman marabba'in kilomita 100,000 zai shafe shekaru akalla 20 a karkashin kulawar wannan kungiya, abinda wani babban jami'in gandun dajin da jaridar Le Courrier ta ambato ya yi tur da shi domin a ganin sa tamkar wata hanya ce ta sakarwa 'yan kasar waje iko da wani yankin kasa. Mun rufe da jaridar Le Tencel wacce ta bayyana cewa matakin na dan mukamai a makarantu da shirin canzawa malaman makaranta wuraren aiki na baya-bayan nan ya haifar da cikasuwa sha'anin karatun yara a makarantun firamare mallakar gwamnati, inda malamai galibin su matan da aka aika ƙauyukan da ke kewayen birane ke safa da Marwa a kullum wajen zuwa da dawowa a maimakon su tare a garuruwan da suke koyarwa, lamarin da ke haddasa jinkiri kafin a so makaratu a kowace safiya ko kuma a wasu lokutan rashin karatu kwata-kwata saboda dalilai masu nasaba da matsalar sukuri, in ji Le Tencel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To sai kuma ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka. Ina na zo da walako ba sabuwa gurin canji gaban kungiyar murya talaka na kasa. Zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga shugabannin kungiyar kwadugoni Najeriya da kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari da cewa ya kamata ku ɗau mataki ga gwamnoni waɗanda ka saka cika harkar tsarin ma'aikata waɗanda sun kai ritaya. Saboda haƙƙoƙin tsarin ma'aikata da sun kai ritaya wallahi sun laƙale jihohi da yawa a Najeriya. Saboda mafi yawancin gwamnoni a Najeriya wallahi ba su tausayin ƴan ƙasarsu da gratis. Tsarin ma'aikata na cikin wani hali, wasansu babu lahiya, wasansu gidan haya suke, wasansu an koyo ɗayansu daga makaranta. Don haka ya kamata a ce gwamnonin Najeriya kuna tausaya wa tsarin ma'aikata. Saboda kowa na ganin yadda gwamnonin Najeriya kai na dukiyar jihohi can kasa, yanzu abin mamaki ka biya ganin irin abubuwan da ka faru a jihar Kaduna, yadda 'yan fensho ka fi kowa da hannun wasu su ba su kore lafiya da sauran jihohi. Don haka shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata ka ƙara jan kunnuwan gwamnonin Najeriya kamar yadda ka taɓa faɗa musu. Kana mamakin ma yadda suka kwana a ce ma'aikaci ba a biya shi hakke ne ba. To don haka gwamnonin Najeriya wallahi duk maganar da aka yi na wasansu tana shiga bayan kunnen su, ba ta shiga kunnen su.
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maduro ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira ga 'yan uwana 'yan arewa, don Allah ku san ciwon kanku da mutuncin kanku da illin kanku, ku san abin da 'yan Najeriya da shugabancin Najeriya da yin gaskiya da adalci. Kai mutane kun mance da tashin hankali wanda ya dame mu, ba mu da kasuwanci, ba mu da abinci, ba mu da addini. Allah ba mu zaman lafiya, Allah ba mu zaman lafiya. Yanzu duk kun mance duk wannan tashin hankalin da an kai to kai mutum ba dabba ba ne, ka sa abin da yake yi.
Ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, kasar Italiya ta shirya wani taron koli na kwanaki biyu akan kasar Libya, tana mai fatan samar da zaman lafiya da zaben dimokuraɗiyya a kasar da take fama da tashi-tashin hankula. Litinin Firaministan Italia Giuseppe Conte ya ce manufarsa ita ce su taimaka wajen kawo ƙarshen yakin da ake a Libya da kuma daura ƙasar kan tafarkin zaman lafiya. Ya ci gaba da cewa muna son ƴan ƙasar Libya su samu damar zaben abin da suke so.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma nan da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri hadda noma tushen arziki, shirin da ke ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsohuwar sana'a. Muna saki mika gaisuwar ta'aziyya ga dangi duka a malumfashi domin rasuwar mama Halima Bakwai, mahaifiyar Jedi dan Juma Gata wadda ta rasu da dare bayan gajeriyar jinya. Za a kuma jana'izar ta a makabartar iyalin Gata da ke gidan Gata ruwan sanyi yau da karfe 1 na rana. Allah ya kara mana jimirin rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.